Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya bayyana dangantakar Amurka da Burtaniya a halin yanzu a matsayin wacce ke da muhimmanci fiye da yadda ya taɓa faruwa a baya. Yana mai ƙaryata rahotannin da ke nuna cewa dangantakar ƙasashen biyu ta daɗa tsami sanadiyar wasu kalamansa da aka buga a ɗaya daga cikin jaridu mafiya fice a ƙasar. Trump, wanda ke tsaye gangada a Prime Minister Burtaniya a harabar rukunin gidajenta na Chequers, ya kare kalaman nasa da ke cikin hirar da aka yi da shi a jaridar. Kalaman da wasu ke ganin ka iya gurgunta tasirin Prime Minister Theresa May a Burtaniya. Jaridar bata faɗi wasu abubuwan da na faɗa game da Prime Minister ba, alhalin kuwa na faɗi wasu mashahuran abubuwa. Abinda Trump ya faɗa kenan yayin da yake kare kansa bayan tambayar da aka masa kan kalaman na caccakar Prime Minister a jaridar ta Sun. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurin ƙaƙaba takunkumin sayo makamai masu Sudan ta Kudu daga yanzu har zuwa watan Mayu baɗi. Ƙudurin ƙaƙaba takunkumin ya haɗa da hana tafiye-tafiye da kuma kama dukiyoyin manyan jami'an sojin Sudan ta Kudu irinsu Malik Reuben Wright da Paul Malong Awan, waɗanda ake zargi da hana dawo da zaman lafiya a Sudan ta Kudu. An amince da ƙudurin a jiya Juma'a da ƙuri'u tara, a yayin da ƙasashe shida ciki har da Habasha da Rasha da kuma China suka ƙaurace ma kaɗa ƙuri'ar. Tun da farko sai da jakadan Sudan ta Kudu a Majalisar Ɗinkin Duniya akwai Bona Malwa ya kira ga mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da su kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa, saboda idan ba haka ba, ba za a samu koma baya ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar ƙasashen ƙuryar Afirka wato IGAD ta yi ƙoƙarin tabbatarwa a cewar shi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani mummunan harin da aka kai a wani wurin kamfe ɗin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 128 ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar lardi. Harin ya kuma raunata mutane 120 a yayin da ake dosar zaben da za a yi ranar 26 ga wata. Kamfanin dillancin labaran kungiyar ISIS AMAK ya yi ikirarin cewa kungiyar ta ISIS ce ta kai harin. Wannan mummunan harin da aka kai jiya Juma'a a lardin Baluchistan ya janyo damuwa game da yanayin tsaro yayin da ake harmar zaben na ƙasa baki ɗaya da kuma na kujerun majalisar tarayya da ma na larduna. Shaidu sun ce Siraj Raisani na jam'iyyar Awani ta lardin Baluchistan PAP a taƙaice na shirin yin jawabi ga ɗaruran magoya bayansa a gundumar Matun, yayin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ta har da bababban da ya yi jigida da su. Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya bayar da sanarwar cewa zai sake tsayawa takara na wani wa'adi a wani yunkuri na tsawaita mulkin da ya tsawon shekaru 36 yana yi. Biya, ɗan shekaru 85 da haihuwa, ya faɗi ta kafar Twitter jiya Juma'a cewa zai tsaya takara a zaben da za a yi a watan Oktoba. Ya ce zai tsaya takara ne don tabbatar da ganin cewa ƙasar ta Kamaru ta daɗa zama dunƙulalliya mai kwanciyar hankali da kuma ci gaba. Ya ƙara da gaya ma 'yan ƙasar ta Kamaru cewa a shirye nake in amince da kiraye-kirayen da kuke ta yi ba ƙaƙƙautawa. Biya yayi ta shugabantar kasar ta Kamaru tun daga shekara ta 1982 kuma idan ya saki cin zaben a karo na 7 zai shugabanci kasar har lokacin da ya zama dan shekaru fiye da 90 da haihuwa a duniya. Hukumomin kasar Pakistan sun gaggauta kama tsohon Prime Minister kasar Nawaz Sharif da diyarsa wacce ta gaje shi a siyasance Maryam jim kadan da saukar su a birnin Lahore na gabashin kasar daga jirgin saman da ya dauko su daga London jiya Juma'a. Za a kwashe su ne dukkanin su a wani jirgi na musamman a kai su inda za a musu shari'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne
duniya gidan kashi abu kowa ya kashe tano eh barna duniya gidan kashi abu kowa ya kashe tano eh barna duniya mabi ta asannu kin doni a gidan kashe ahu ko aya kashe taro yayi banna ga wani ga kashe sisi ma duniya mubi ta asannu to duniya mubi ta asese to duniya mubi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta
to madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaji sannu da kokari kuma barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan kaucewa shan maganin zazzabin cizon sauro har sai an yi gwaji an tabbatar da cewa cutar zazzabin cizon sauro ne ake dauke da shi kafin a sha magani. A rahoton mu na biyu zai yi magana akan rabon gidan sange da hukumomi suka yi wa gundumomin garuruwan dake makwabtaka da Najeriya a jihar Maradin Jamhuriyar Niger domin rage kamuwa da cutar masassarar cizon sauro. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi mana magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar yara ƙanana da iyayensu mata. Yayin da rahoton mu na hudu zai yi magana akan cututtukan dake addaban yara ƙanana yan ƙasa da shekaru biyar da yanda za a iya kaucewa kamuwa da cututtukan. Rahoton mu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan kokarin da gwamnatin Najeriya da jihar Niger ke yi wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu. Amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azanta. Talakan cikin ma'azanta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya yi gode Allah bayan alheri shine talakan cikin ma'azurta.
Masana harkokin lafiya sun ƙara jaddada mahimmancin yin awon ƙwayoyin cutar zazzabin cizon sauro kafin a sha maganin cutar. Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita.
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ne ya ƙara yin wannan kiran. Dr. Bashir Muhammad Lawan ya ƙara da cewa bai kyautu ba da mutum ya ji yana zazzabi sai ya je ya sha maganin cutar zazzabin cizon sauro ba tare da ya yi gwaji ko cutar ce ke damunsa ko ba ita ba ce. Ya ce don haka ne ma gwamnatin jihar Kano ta rarraba kayan gwajin cutar ta zazzabin cizon sauro a dukkanin asibitocin jihar.
Saboda akwai wani abu guda ɗaya da muke cewa evidence-based medicine, yanzu an daina ba da magani sasakai. Lalle-lalle sai an tabbatar kuma wannan zazzabi duk wanda ya zo da zazzabi asibiti za a yi masa gwaji. Saboda a tabbatar zazzabin na cizon sauro ne ko akasin haka. Ba kowane zazzabi ne yake na cizon sauro ba. Shi yasa a nan nake kira ga al'umma su gane cewa yawan zuwa chemist barkatai. Mutum da ya ji zazzabi ya je ya ce a bashi maganin zazzabin cizon sauro to baya yi wa kansa abin da yake mai kyau. Saboda na farko bai hakikance cewa zazzabin cizon sauro ne ya kawo shi ba, sannan na biyu maganin da zai saya ya sha yana jawo wa kodarsa aiki, yana jawo wa huhunsa aiki, yana jawo wa hantarsa aiki da sauran bangura na jikinsa. Sannan kuma mu gane cewa shi kansa maganin fa akwai abin da yake faruwa a jiki kafin magani ya yi tasiri, sai an sha shi a lokacin da ya dace, a yadda ya dace, ta yadda ya dace. Idan aka samu sabani a ɗaya daga cikin abin da na zayyana to za a iya samun matsala, saboda shi kansa maganin akwai abin da ake kira pharmacodynamic ko kuma pharmacokinetic. Abin da ake nufi da haka tasirin magani akan jiki da tasirin jiki akan magani, to sai an samu daidaito a tsakanin su sannan aikin zai yi yadda ya kamata. Ba haka kawai likita zai ce ma ko ma'aikacin lafiya zai ce ma ka sha magani ɗaɗɗaya sau uku ko bibbi sau biyu ko bibbi sau huɗu ko ɗaɗɗaya sau huɗu a rana ba. A ƙididdige yake, a ƙayyade yake da mizani, da kuma ana duba rukunan shekaru ta yadda aikin zai yiwu, sannan kuma tasirin maganin a cikin jini a wannan awowin da aka baka, saboda a ci gaba da bayarwa da kuma iya kwanakin da ake so. To ta nan ne za a kawar da abin da yake cikin jini wanda ake so lalle-lalle a samu lafiya. In ba haka ba sai ka ga ana jifar gafiyar baido.
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, an raba wasu al'ummomi da ke makwabtaka da ƙasarmu Najeriya sange mai ɗauke da magani domin rage kamuwa da masassarar cizon sauro. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
A madadin haka ne shirin ƙaramin sani kukumi ne da gidan rediyon Amurka ke watsa ya sa jin ta bakin kwamishinan kokowar cutar zazzabin cizon sauro a jihar Maraɗi Muhammad Lauli Janjuna, ko waɗanne gundumomi ne masu makwabtaka da Najeriya abin ya shafa.
In ka ɗauki da gidan rediyon da madadin da a gida daga zawa, duk su duka suna da furancin da Najeriya. To kuma duk su ne wanda in ka diba cikin duk sakamakon da aka mana na masu kamuwa da masassarar cizon sauro, to su ne nasu ya hayawa kuma an hin yawan mace-mace na waje. An kawo wannan rabon gidan sange har tsawon kwana bakwai ana yi. Duk mutum biyu gidan sange guda.
Kira misali koronar duka wannan gidan sange da kuraba zai ishi mata da ƙananan yara a yankin?
Ya ishi kowa da kowa. Waɗanda ma sun ka zo an ka ba ta kyan su zo sun ka amsa. Su ma nasu nan. An ba su wata guda su ta gidajen likitar da ke kula da su su ta su amsa.
Binciken da kuka yi ya kuka ga rashin lafiyar cutar sauro ga wannan mutane?
Eh, ita rashin lafiyar cutar sauro kowa santa. Dama da zaran an hwara ruwa sauro ya hwara yaɗo. Kuma ita masassarar cizon sauro ba an ce dan an baka gidan sange ba shikenan ba kai masasala sai an unhwani da shi. Kuma me ke faruwa wani bisa canga hili waje ko wajen kallon tele ko kuma wajen yawo cikin gari sauro ya ta cije ke mucin wani wuri sai mu zo mu kwana cikin gidan sange, to kaga ne an kitso da kyaya ina laya tunda banda da za a yi har ya riga ya yota kwayoyin cutar ya sako su ko ka zo ka kwana banza ne.
Kina ga mataki da kudin ka shine na kawar da cutar zazzabin cizon sauro kwata-kwata a yankuna?
To shine ɗaya daga ciki dai, ba a ce shi kadai ne, saboda kun san ita masasalar cizon sauro kawar da ita fa ba karama yake. Kuma mu likitoci mu kadai ba mu iya matakai da yawa a dukkan wanda muka dauka. Yanzu gurin da muka sa gaba shine muka cimma wannan control. Muna yin CPS wannan wanda ake zuwa gida-gida ana ba mata nan cikin garin Maradi. Kuma can cikin Gundumai taruwa ne ake ana raba musu magani na rige kai.
Ai magana wato damuna na san ba a rasa magana ba su kan shuke-shuke.
To ai nan ne matsalar take. Nan cikin garman rade da abban birni ma na ga an shifka a cikin gida. Wannan sai jama'a sun gane. Wannan dan hacin da sun kasa ba in kan kama da rashin lahiya. Wannan hacin ko goma din shi ba ya isa warkiya shi. Hanyar lahiya ta haiku san. Wannan NTV ne za su samu bai kai ga lahiyar dan su ba ko kuma lahiyar su da kansu. In masasara ta kada ka kai da ka zuwa abincin baka ita ba shi. Kenan an mai da ka baya. In dan kala kwal hake ba ya zuwa la kwal. Kenan abukan shi sun tsere mai. Aljuhun ka shi ma sai ya jiji.
Daga cikin gundumomin da abin ya shafa Dr. Abubakar Bello Isyaku shugaban asibitin Age ita ma mai makotakar Najeriya ya bayyana mana irin tsarin da suka yi domin gudanar da wannan kamfe na raba gidan sange ga al'umma.
Lalle kampanyin ta rabon sange ta gudana bisa ga tsari wanda yake mai kyau. Tun harko su prefe da mayor da saraki na gargajiya mun faɗakar da su bisa ga tsarin yadda ya kamata. Muka ce kuma kowane abin da ya shahi mutanen shi yi musu gargaɗi wanda ya kamata don su san amfanin wanga sange bisa ga kare mata masu jinna da ƙananan yara. Ko suna da goyo ko ba su da goyo da su san da sanin wannan sangen don saboda suna yana kare su bisa ga masasarar cizon sauro don saboda yanzu da mana ce lokaci ne da masasarar cizon sauro take da yawa. Mun yi aiki da radio communautaire uku da suka fadakar da mutane.
A yankin ku akalla kun samu gidan sange nawa da kuka raba?
Gidan sange aljihar mu ta Age ya kai kaman gidan sange 15,000 da wani abu da muka raba mutane. Har yanzu mun ce su ci gaba in tunda akwai saura wadda su ci gaba da ba al'umma shi. Gidan sangen nan in mata ba su same shi ba suka yi amfani da shi akwai illa gare shi kuma wannan zai kawo cikas da harakoki na rigakafi.
Shabu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A jihar Bauchi ma an jaddada muhimmancin lafiyar mata da yara ƙanana yan ƙasa da shekaru 5. Shugaban hukumar lafiya matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ya jaddada hakan yayin ganawa da manema labaru. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto.
Yara ƙanana kai su a duba su yayin cewa gungunan da ke da wasu da ba su. Amma a Najeriya kai ba international forensic last week da muka jami bita duk mace mace da ake samu a duniya na mata 10% da Najeriya. A ranar kashi 10 cikin ɗari sun ka ɗauki duk mace mace da ake samu a duniya gaba ɗaya 10% da shi na Najeriya. Duniya muke magana. Babban abin kuma da yake jawo wannan shi ne wato matan wasu ba su san su je asibiti sai. Ba su je su yi awo. Sai ka ga ciki sai ya kai wani level sannan ma a gane cewa akwai matsala. Inda kuma an riga da an je wani level. Wani sa daga cikin matsalolin da muke fuska. To abin da muke cewa shi ne mace daga ta yi ciki ba wai kuma ita kaɗai wace har da mai gidanta. Wani lokaci su da su je masu gidansu masu bi. A bari a gaya ba wannan a gauda a gani eh wannan cikin lafiya ne ko kuma akwai matsala. A fara nan da yanzu za a taimaka mata da yawa. Wani lokaci suka samu gudan jini in sun tashi a gida ɗin. To akwai wani daga shan da muka samu na mai sakon su. Wanda za a ke har gida a baki shi wasu wannan ɗin ma ba su haska babban abin da fi damu shi ne mu samu haɗin kan al'umma saboda shi kiwon lafiyar mataki na farko wato lafiyar da ake so a dinka maka kai wani ɗin healthcare ɗinka.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Nas Muhammad Dauda ma'aikaci a asibitin ƙwararru da ke nan jihar Bauchi ya bayyana muhimmancin zuwa awo ga mata masu juna.
Wato muhimmancin wannan lokaci na antenatal clinic ga ɗaya mace yana da matukar muhimmanci domin wannan abu shi yake iya sanya ko saitin rayuwar mata mai ciki da abin da ta ɗauka daga farkon haihuwa har zuwa ƙarshe daga ɗaukan ciki har zuwa ƙarshensa. Domin wannan lokacin shi ne akan zo a yi gwaji za a iya auna yawan jinin jikin mata za ta iya haihuwa ba tare da samun matsala ba za a iya gane kowane irin cututtuka take ɗauke da shi waɗanda za a iya maganinsu kafin haihuwa za kuma a iya tantance wani irin makusiya ne da yake ciki yana kaikaice ne ko kuwa yana saiti daidai yanda yake. To irin wannan antenatal clinic din shi ne lokacin da ake gane cututtuka da fari yanayin kwanciya na yaro yanayin ciki na mata yanayin ƙarfinta yanayin kunkuminta duk ta wannan lokacin da ake yin antenatal clinic ake iya gane shi. Saboda haka muhimmancin antenatal clinic ga ƴa mace yana da muhimmanci kwarai da gaske, ba ma muhimmanci ba, wajibi ne ga duk matar da take da ciki ta fara zuwa awo daga farkon shiga shigan cikin nan har zuwa haihuwanta. Wannan abu wajibi ne, ba wai shawara ne gare su ba, dole dole su yi domin su ceci ran iyayen matan da kuma abin da suke dauke da shi.
Nas Muhammad Dauda kenan daga asibitin kwararru Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wani rahoton da hukumar da ke kula da lafiyar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na nuni da cewa Najeriya na cikin sahun gaba a fannin cututtukan da ke kama ƙananan yara tare da kuma hallaka su. Shin ko waɗanne irin cututtuka ne? Tambayar da wakiliyarmu da ke dutsen jihar Jigawa ta yi wa Dr. Umar, ƙwararren likita na sashen kula da yara na asibitin Rashid Shakoni da ke birnin Dutse.
Waɗannan cututtuka dai sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro, wanda kuma waɗanda ake kira communicable diseases. Akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba. Amma waɗanda muka fi gani a nan jihar Jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro. Akwai kuma cututtuka kamar da suka shafi ɓangaren tari kamar na pneumonia kenan. Amai da gudawa. Ruwan yin jikin yaro yakan kare har sai mun kwantar da shi ana ta yin su ƙarin ruwa. Sannan kuma akwai cuta da ta shafi kamar irin wannan tarin shika, rashin bayuwa yara daga kafa ba wannan shi ma jifa su kan zai. Za ka samu sarki haƙora kamar abin da ya shafi ɓangaren tetanus, shi ma za ki ga wannan yakan shafi yara mukan kwantar da su. Suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiran tamowa, tari na asma shi ma muna gani. Cututtukan da ba a iya ɗauka kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya. Wasu yaran akan haife su da shi, wani abu da ke kira congenital heart disease.
Yanzu waɗannan cututtuka da ka lissafa, ɗanne irin matakai yanzu kuke bi ko kuma hanyoyi na yin rigakafi ba da kariya ga su ƙananan yara daga irin waɗannan cututtuka?
Kamar yadda na yi bayani cututtuka daban-daban, yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria, akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki. Sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli, kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko su yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci, akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu. Sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi, nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba. Sannan abin da ya shafi kamar ɓangaren haka amai da gudawa, akan bai iyaye shawara kan a yi amfani da tsaftataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara ba shi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti. Da zarar an haifi yaro a kashi asibiti saboda rigakafi. Rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da ya shafi tarin fuka kenan, na wajen sarki haƙora da su tarin shika, shi ma akwai rigakafi da ake yi. Kuma cutar nan ta shan-inna ita ma akwai rigakafi da ake yi, ko da yake yanzu mun ji ba mu ga wannan cuta ta shan-inna ba. Kuma baiwa yaro na wata shida na farko nonon uwa, ya sha yaro nono shi kaɗai zalla da ya kai wata shida, kuma sa'an nan abinci a ba da shawarwari.
Rigakafi dai ya fi magani. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Cututtukan da suke hana yara tafiya polio ne, ai rigakafin su a kyauta ne, ba za ka ba a dafa gobein ba.
Kai Delu, gaskiya ka jinki na girma ga kuma lafiya.
Gaskiyar ki Talatu, zan fara saida su nan da sati biyu. Kin san wani abu? Sai kin fadi, ba wanda ya mutu a cikin su tun ran da aka kawo su.
Lalle kin ci sa'a?
A'a, ba sa'a bane. Daukar darasi ne daga kurakuran baya.
Ko Delu,
kwarai, bana sakaci da yi musu rigakafi ko kadan, ina kuma yi akan kari.
Yawa, wannan ya sa na tuna. Gobe ne fa ranar zagayowar rigakafin polio.
Ai ko ki je ki kadai dan ba zani ba.
Ke komi yasa ki ce ba za ki je ba?
Saboda ni da jaririyata ba mu barci ba bayan wancan rigakafin. Ga kuma zazzabi Talatu.
Allah ya sauke. Amma ba ke kika ce ba kya wasa da rigakafin kajinki. Amma gashi kina so ki yi wasa da rigakafin yarki. Kin fi san kajinki kenan bisa yarki ko?
A'a, abin da kan taso ne bayan rigakafin ke damu na.
Irin waɗannan ƴan zazzabin masu zuwa da wucewa ne. Ƙara yin wannan rigakafin polio zai tabbatar da lafiyar yarki ta girma da ƙarfi karfin jiki kuma ba ta ba kamuwa da cutar polio har abada kuma gaskiyar ki talatu
ku tabbata an yi wa ƴaƴan ku zagaye na biyu na rigakafin polio ma'aikatan sa kai na bi lungu lungu sako sako na jihar Borno don gano sabbin kamuwa da shangewar bangaren jiki ga yara masu shekaru 15 zuwa ƙasa ku tabbata kun ba su haɗin kai ba kowane shangewar bangaren jiki ne polio ba sai wanda ƙwararru suka tabbatar ku kai rahoto in kun ga alamun ga asibiti mafi kusa mu kau da polio daga jihar Borno baki ɗaya har abada
A kokarin yaki da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da ake yi gwamnatin Najeriya da hadin gwiwa da gwamnatin jihar Niger za su kashe kimanin naira miliyan 5,000,000 a cikin shekaru 3 masu zuwa Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce bisa la'akari da yadda cutar ta malaria ke zama wata babbar barazana shi yasa alatila suka dauki wannan mataki kamar yadda yayi karin bayani.
Kudaden da aka kashe da federal government da state gaba daya suke kashe na wannan abun kudin shekara uku aka ware daga 2018 zuwa 2021 million billion biyar shine kudin da yanzu aka shiga gaba daya amma a cikin wannan shekara 2018 yanzu nan kusan billion daya da million 500 kenan ko 1.5 billion za a kashe cikin shekara amma a karshen shekarun gaba daya za a kashe billion biyar sannan state government ta bada nasu 25% na wannan billion biyar din shine state za ta bada
a halin da ake ciki dai Dr. Mustapha Jibril ya ce sun yi wani tsari na musamman a asibitocin gwamnati da ke jihar Niger na ware maganin cutar malaria ba tare da an hada shi da sauran wasu magunguna na wasu cututtuka ba domin gudun samun matsala
cewa ga magungunan na malaria because mafi yawanci abin da muka zo muka kula sitocin mu suke yi sai sun kasu sami sai su ce sun ba mutane magungunan cewa an ba mutane a kyauta amma wai an hada musu da wayansu magunguna ne su kudin da suka biya na wayansu magungunan ne ba na su ya zama kaman dabara su yanzu mun ce a yanzu a rabar a kowanne kananan asibitoci su samu wuri daban na an san maganin malaria cutar malaria so da in ka je wurin za a baka furi in akwai wani daban na sayarwa ko ana sa sayar maka da paracetamol ne ko multivite ne ko na tari ne daban wannan ya zama daban kar a hada su wuri guda don mun ganta hanyar na ana yi ana sayarwa sai a ce kuma wai su baka baya da kuɗi ba
daga ƙarshe me yake kiranka ga jama'a musamman akan wannan abu tun da ganin yawanci ma mutanen karkara ba su san da shi
baban kiral zamu amfana daga jama'a ina so mu sani cewa a jihar Niger cewa maganin ciwon soro ana bayar da shi kowa da kowa ya je nema maganin ciwon soro ba sai ya bayar da ku naira daya ba
Dr. Mustapha Jibril kwamishinan lafiya na jihar Niger kenan a lokacin da yake bayani akan matakin da suka dauka na ganin an kawar da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina headquarter jihar Niger a tsakiyar Najeriya. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri